ƴan ƙasa da hukuma.
Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wa daram mai tado ta da waɗanda suke da jawo ta, hakanan da waɗanda ka kawo ta, Allah ka gare mu da tashin.
Masu saurare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma, da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
ƴan sanda da suka ba da labarin yara guda takwas ƴan Bauchi da aka sato aka kasu Kano aka sayar da ɗaya naira 480 a Lagos.
Bai kamata a ce haka yana faruwa da kamunan a arewa, yaran mu ana ɗiban su, especially ana Christian, ana canza musu identity, bai kamata ba.
Yanzu wa'annan mutanen da aka kama yanzu in ba an fito an buɗe voice ba, wallahi magana nan haka zai shashaice.
Matakan kare haƙƙin yara ƙanana da wasu miyagun ke tacewa a arewacin Najeriya su yi safarar su zuwa yankin kudanci domin sayarwa shine batunmu na yau. A dakacinmu
harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana shukura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi-kodi na sasamura.
Madalla masu ware aikace-aikacen wasu miyagun mutane masu sana'ar sace-sacen yara ƙanana a yankin arewacin Najeriya musamman Kano, al'amari ne da ya daɗe a kanin labaran kafofin yaɗa labarai na cikin gida da na ƙetare. Waɗannan mutane da galibinsu baƙi ne sukan haɗa baki da mazauna garuruwa da biranen arewacin Najeriya su yi safarar yaran da suke sacewa zuwa Enugu da sauran garuruwan lardin kudu maso gabashin Najeriya, inda suke sayar da yaran a farashi daban-daban ga mabuƙata a can, waɗanda daga bisani suke canza musu suna da addini da kuma al'adunsu na asali. Waɗannan miyagu dai sun kwashe aƙalla shekara 7-8 suna wannan ta'ada duk wadda kwarmatan da iyayen yaran da lamarin ya shafa ke yi bisa dafawar ƙungiyoyin sa-kai da kafofin labarai. A ƙarshen makon da ya gabata ma ƙungiyar tuntuɓa ta dattawan Arewa ACF ta yi wani taron masu ruwa da tsaki akan wannan batu.
ƴan sanda da suka ba da labarin yara guda takwas ƴan Bauchi da aka sato aka kasu Kano aka haɗa baki da waɗansu masu unguwanni suka canja musu takardar haihuwa aka sayar da ɗaya naira 480 a Lagos. Irin haka ya faru da yawa a da, yara matasa nan suka zo suka same mu wai za su je su yi zanga-zanga. Mu muna manya muka ga bai kamata mu bari a yi zanga-zanga ba.
Amma bacin su waɗancan yara dakta, tartibi me kuke so a yi ne? Kuna so a hukunta waɗanda suke wannan abu ne ko kuma a'a so kuke da dawo da yara?
A dawo da yara kuma hukunta su ɗin ma. Abinda yake damunmu shi ne sai ƴan sanda su kama mutum su kai shi kotu sai a sake shi. Saboda haka muna kira ga wato Chief George na dukkan jihohin nan su tabbatar cewa duk wanda aka kai an hukunta shi ba a sake shi ba. Na biyu kuma muna kiran ga 'yan majalisar mu da su yi doka mai tsanani domin duk wanda yake kidnapping mu a ra'ayinmu ya kamata a yi masa hukuncin kisa. Kuma sannan muna kira ga gwamnoni al'akari da asibitoci, yanzu akwai wanda aka gaya mana cewa ran da aka haifi yaron uwar bata gan shi ba, an sai da shi yanzu shekarar sa 9, shi yana ɗaya daga cikin waɗanda ake ƙoƙari a dawo da shi. Sun je sun kai ƙara kotu a Enugu cewa sai yaron nan ya dawo a wajenmu ba.
Dr. Gwani Umar Faruk kenan shugaban reshen jihar Kano na ƙungiyar ACF ta dattawan arewacin Najeriya. Ya Aishatu mai jama'a usa ce a ƙungiyar ta ACF ta ce gwamnati ta gaza wajen kare haƙoƙin waɗannan yara ƙanana da iyayensu musamman iyaye mata.
Sace-sacen yara da ake a canza musu identity, a canza musu addini, a canza musu culture, sannan kuma har yanzu gwamnati ba kamar an yi fele ayi wani an gaza ayi wani mataki akai, sai dai kullun ayi zance maganar ta shige. Bai kamata a ce haka yana faruwa, yaran mu ana ɗiban su, especially ana Christian, ana canza musu identity, bai kamata ba. Sannan ƴan majalisun mu za mu je mu zauna tare da su, sannan ƴan sandan mu su ma dole za mu saki zuwa, dama CCP yana ba mu haɗin kai a cikin wannan ƙungiya.
Amma ban yi kin ambata su iyaye ba, domin su ma wani lokaci ana zargin su da sakaci.
To me yasa na zo yanzu mu magana? Saboda dalili ai mu iyaye mu mata mu ma muna da namu sakacin, amma idan ka lura talauci duk ya jamu wannan tsari. Inda yau kuma a ce ƴan majalisun mu sun waiwayi iyaye mata, ana bunƙasa musu sana'a, ana tallafa musu, wallahi duk irin wannan abun ba zai faru. amma sai ga ganin cewa mace a gida ta zauna ba cin yau babu na gobe sannan mai gida ya shuru takalmi ya fice ya zace da yara so dole irin wannan issue din ya kamata a duba a ga ya zai a tallafa wa mata mace tana zauna a gida zace da yara babu dole ta aiki yaro waje je isi wani abu ko kuma je ya nemi kuɗi ko tallafi ko tallan wani abu to an a irin wannan sai ga an dauki yaro in ko da ta self sufficient da kamar a ce tana da yanda zace a gida wannan duk abu zai faru
sai dai a ce wata ambassador Hadiza Abdullahi ta ce hukumomi a Najeriya na amfani da yanayin kawaici ne na mutanen arewa wajen kin daukar matakan da suka kamata a lokacin da ya dace
maganan nan da ake ka duba yayin da ya loke kan yarinya ne cewa tana san shi ta musulunta ta aure shi shekara nawa aka kulle shi a can shekara nawa yanzu wayannan mutanen Allah na tuba da aka kama yanzu in ba an fito an bude voice ba wallahi maganan nan haka zai shashanci
to nan gaba a cikin shirin zamu ji matsayin majalisar masarautar Kano akan wannan lamari
duka da an so shi ya inganta kasa da tsarar da watansunta za su yi sha'awa su yar sheta da kafar su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta
masare to da yake masu shirya wannan taro sun yi gayyaci sarakunan gargajiya na al'ummar Ibo da Yarbawa mazauna Kano wannan fili ya ji ta bakin waɗannan sarakai
tunana chief Ifeanyi Nwaimu wannan magana kidnapping da yara suna doke yana damu shi yana kawo wahala a cikin Yeri Kano muna so sai a haɗu sai a cire wannan ba daɗi ba ji daɗi ba anu mu ba ciki amma mutanen mu suna cikin wahala kuma saboda mutanen mu suna rima a nan government a nan muna ji daɗi a nan saboda wannan system a nan ya yi ba iri namu amma su sarkin mu muna faɗi suna yi magana can inda ba jara ba ana sha wuya na ke a kudu a wajen east ya kamata sai wani waje gida tana cikin sista jara
sunana Alhaji Yusuf Salahuddin Aladiman sarkin Yarbawa na son wakilce sarkin Yarbawa dama abinda dama shi wannan sarkin mu ya saba shine peace shine love peace ma ta ba shi makamin peace ma saboda kan peace ke ko menene ruwa abin da ya kamata ya kuma gashi muna mu'amala da sarakunan mu na can kudu tare yake da su ko da yaushe to kuri wannan magana ma saboda yanzu mai na ibada kuma yayi magana da su a can saboda mun da muka zauna a Kano lami lafiya haka ne ana so kuma saboda ba so in wani abu ya taso yanzu dole ya same mu nan like yayi like kare sai da bada adan kai shine sai ya samu wannan matsala ko mun da abin da Allah yayi to sai a jara me sai ya kawo jaran hadin kai ne
amma ana ta bangaren majalisar masarautar Kano ta ce wani lokaci a nan gaba za ta tashi wata tawaga ta musamman da za ta gana da sarakunan yankin kudanci domin lalubo bakin wannan zare da ya bace Alhaji Shehu Muhammad sarkin shanin Kano shine ya wakilci mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero a wurin taron
yara kanana ana daukan su a je da su sayar da su a wasu wurare na kudancin Najeriya ya zana ba na Kano kawai wani lokacin za a ɗauko daga wani wuri amma saboda yadda Kano take karɓar mutane kuma take ba da dama kowa ya harka su yadda yake so sai a kawo su nan domin su fata daga nan kuma a tafi da su masarauta tana ɗaukar matakai yanzu ta ce lalle kuma mu tattauna da duk masu zarwa da zaki a nan wannan abu dole fa ya ta daina kaga muna magana ne da mutanen da suke wakilan su a nan lalle nan gaba za a tura tawaga mai ƙarfi zuwa sarakunan su domin su ma su fahimci cewa yadda ba sa son wani abu ya taba su na rashin daɗi kuma ba ma son wani abu ya taba mun karɓe ku a matsayin baki na amana to mu ma a karɓi mu baki na amana a can yadda muke muku a nan kuma ku mana wannan tawaga lalle nan gaba za ka gane ta
to Allah ya kyauta matsare ƙarshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
a zurka mutum ne yan daki hanshaki kuma ingantacci mai karfi ga shi amintacci da basira ilmi ta tacci da farida baki ne ji ko na